الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى شاتر غوتا رمضان شكرا تدوغو دير داري حدود أشرند ديا هجرية وندي هداتي دا ديا نعم da 42 afwan wanda shine ya dace da daya ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Yau muna darasi na 18 a cikin tafsirin mun alqurani mai girma da muke gabatarwa. Muna zama na biyu a cikin suratul mu'minun, zama na uku kai ko na biyu jiya muka fara sura, to zama na biyu kenan a cikin sura. Idan yan uwa za su iya tunawa, a jiya cikin taimakon Allah tabaraka ta'ala mun tsaya ne akan sifofi da Allah tabaraka ta'ala yake bayani dangane da mu'minai, wato aya ta 6 kenan zuwa aya ta 7. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aduna. Aya tana magana akan wato yana cikin sifofi na mu'minai bayan Allah, suna kame sha'awar su, ba sa amfani da sha'awar tasu in ba akan matan su na sunna ba, sannan kuma ko bayi da Allah madaukin sarki ya mallaka musu. Malamai suna cewa duk al'ummar da alfasha zina ta yadu a cikinta, da luwadi ya yadu a cikinta, da abin da ya kama da wannan zina da luwadi idan ya yadu a cikin wannan al'umma, to lalle al'amarin ta ya gama lalacewa. Matukar mutane suka sifantu da sifa ta zina, suka sifantu da sifa ta luwadi, to lalle wannan halaka ya zo musu. Wa kana akibatu amriha husra, al'amarinta al'umar ya zamanto tabewa ne da hasara. Alfashar zina tana kaiwa ne zuwa ga wato tozartan dangantakan al'ummar. Mutane za su yi ta tashi a gari ba a san asalinsu ba, inda za a zo a nemi tarihinsu da asalinsu, to ba za a iya ganewa ba, saboda zina ta yi yawa a garin. Yawanci 'ya'yan garin an same su ne ta hanyar banza, kamar yadda kuma yin zina yakan tabbatar da yaduwar cututtuka da rashin lafiya, wanda Allah ne kaɗai ya bar wa kansa sanin yawansu, da kuma lalacewar ɗabi'a da sauransu. Haka al-wadi ma suka ce yaduwar luwadi a cikin mutane yu'addi ila shuyu'il fahishati bil umma, yakan jawo yaduwar alfasha a cikin al'umma. Kuma za su zama su suna da ɗabi'a ta rashin kunya, su al'ummar da suka sifantu da luwadi, da kuma rashin ganin mutuncin kowa, tunda wanda ake ganinsa da mutuncin ma an zo an kwanta da shi, ko an kwanta da ubansa, ko an kwanta da ƙaninsa, duk sai al'umma sai su zamanto wato lalatattu. Allah kiyaye. Yace duk wanda ya nemi wata hanya ta jin daɗi da biyan buƙatarsa ta sha'awarsa, in dai ba hanyar aure ba, ko kuma baiwarsa da ya mallaka, to ya zama mai ƙetare iyaka. Amma idan mata ne na sunna, wannan to ba a zargin mutum dangane da ƙulla alaƙa ta aure ta sunna wanda shari'a ce ta zo da shi. Bayan Allah na ƙwarai, masu kiyayewa farzojinsu ne, fala yastamiluna shawatihim illa ma'a azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mu'akhidina ala dhalik. لأن معاشرة الأزواج أو ما ملكت الأيمان مما أهله الله تعالى. فمن ابتغى وراء ذلك دون ديني مونا بسابان هكا واند الله يحلتا توانا يظمج مؤتدون المتجاوزون حدود الله ما سكيت رئيا كاما سألك يدوكوكين الله تبارك وتعالى الواليهون في الحرام الذي نهى الله تعالى عنه واند سكا دلمية سكا شكاكين حرام عند الله تعالى ييهني أكي سي صفة تبير دا الله تبارك وتعالى يبايد دلاباري أما كافنن معلومة سكا شكاكين أوران دا الله كوشكين كسان ترمشي دا الله يحرم تا أكوي أوران متا كما يد إمام القرطبي التفسير سا da ya kawo sai ya ce har ma da auren mutu'a ya ce auren mutu'a wanda ya auri mace da sunan mutu'a irin auren ɗan shi'a kenan wannan mata la tajri majra zawjati ba a sa ta alayin matan aure na sunna la tarisu wala turasu matar auren mutu'a mutum ya zo ya zauna ya shirya da mace kawai zai aure ta na sati biyu zai kebance da ita na wata biyu yana wata biyu ne yana gamawa ta ci kudin ta shikenan sai su watsi ba maganar saki ba maganar za ta gaje shi ko zai gaje ta to wannan aure haramun ne kamar yadda hadisi ya zo akhrajul khamsa Hafiz Ibn Hajar ya kashi a cikin Bulughul Marami Ali ibn Abi Talib shi ya rawaito hadisin cewa annabi ya haramta auren mutuwa har zuwa tashin alkiyama da shi da naman jaki a shekara ɗaya aka haramta su shekara ta bakwai aka haramta to kaga waɗanda suke ci gaba da yin auren mutuwa sai kamata su ci gaba da cin naman jaki kenan tunda a lokacin da aka haramta cin jaki a lokacin aka haramta wannan aure na mutuwa auren mutuwa kamar yadda nayi bayani in shi'a ne suke da wannan aqida kawai mutum in ya ga dama zai wanke rigarsa ya samu macen da ya yi mata kawai su yarjejeniya tunda ta yadda addini ne shi ma yadda addini ne kawai sai ya abunan ɗinta na wata ɗaya wata biyu sati ɗaya sati biyu yadda ya ga dama to wannan shi ma haramun ne yauwa so yana da kyau mutane su gane dan ba addini ba ne dan wasu kam suna shiga shi addinin shiyanci ne ana ɗibarsu da wannan wato halatta musu auren mutuwa bayan annabi ya haramta a lokacin Khaybar shekara ta bakwai da sauransu to sai Allah ya ce sifa ta biyar kuma me yace akai
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
صفة جبا إتشي تسشدا تبير صفوف مدن باين الله ما سربو دربوتا الله يشي سوني ما سكي أي أمانة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون masu kiyaye alkawari masu kiyaye amana abinda ake nufi da al'amana jam'i ne na amana abinda ake nufi dukkan abinda Allah ya baka ajiyarsa kuma Allah ya ce ka kula da wannan abu kullama stauda'aka Allahu ta'ala iyahu wa amaraka bihifzihi duk abinda Allah ya ce ka kula da shi kuma ka kiyaye shi dukkan nauyi da Allah ya dora ma amana ne tunda Allah ya umarce mu yi sallah mu yi zakka mu yi azumi mu yi gaskiya kada mu yi zalunci kada mu yi yaudara kada mu yi kaza duk wannan amana ne dukkan takalif da Allah ya kallafa ya ce a sauke nauyin kamar yadda kuma amana tana shiga cikin dukiya da aka baka ajiya idan an baka ajiyar dukiya ko aka baka mace shi ma amana ne sannan sai al-ahad alkawari kenan al-uhud jam'in ahad ne duk abinda aka nemi ka cika shi na hakokin Allah da hakokin mutane, duk wanda ya alkawari to lalle ya cika alkawari. Imam al-Qurtubi yake cewa al-amanatu wal-ahdu, wato da al-amanatu da kalmar al-ahdu suna haduwa akan ma'anar duk abinda dan adam ya dauka na al'amarin addini ko na duniya, na maganar baka ko kuma aiki a aikace. Yace mu'asharatan nas, zamantakewa da mutane, da ajiyoyi da ake bayarwa, na baka ajiyar kudi, na baka ajiyar magana, na baka ajiyar kaza, da dukkan dokoki da Allah yace a kiyaye duk suna cikin amana. Yace amma al-amanatu a'ammu min al-ahdi, amana ita tafi alkawari fadi, dukkan ahad amana ne a cikin abin da ya gabata, mana duk wani alkawari da mutum ya dauka amana ne ya cika shi da sauransu. Ra'una masu kiyayewa ne, ana nufin al-hifz shine ra'un, al-hifz akan ce ra'al amiru ra'iyatahu ri'aya ay hafadha hafidha wa tamma bi shu'uniha, ya kula da al'amuran al-jama'arsa, ya kuma lura da sha'aninsu. Yana cikin sifofin waɗannan bayin Allah suna kiyaye amana. Manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa yana daga cikin alamar munafiki mai cin amana ne, duk wanda ka bashi amana ya cinye. To wannan yana nuna cewa akwai raunin imani a tattare shi. Ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan, idan yazo magana zai yi ƙarya shi munafiki, idan kuma yayi alƙawari insha Allah za ka ga ya saba, sannan idan an bashi amana sai ka ga yana cin amana. To yau amana ita ke wanda mu gaskiya a cikin abubuwan mu da yawa, amana ta harkar kasuwanci, amana ta harkar mu'amala da kuɗi, mutum sai ma ya kasa gane waye zai aminta da shi. To shi yasa annabi yake faɗa zamani ya zo na ƙarshe, yake cewa za a zo a nemi mutum mai amana a gari guda ma a rasa, sai ka ji ana cewa sai dai aje unguwa kaza daidai wuri kaza akwai wani mutum guda ɗaya ana tsammanin shi kan mai kiyaye amana. So kuma ita wannan amana jama'a ba ta rayuwar mutum da zai taɓa yiwuwa ba sai da amana, dole ne ba za a yi rayuwa ba a sa amana ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. Haka alƙawari dole ne sai an yi alƙawari. So yana da kyau mu zamanto masu kulawa da amana, kar mu zama masu cin amana, musamman masu mulki, musamman masu sarauta, musamman wanda Allah ya ba su shugabanci a hannunsu, su kan waɗannan su suka fi kowa nauyin amana a wuyansu. Ba wani mutum da ba amana a kan shi, amma wanda yake mulki wallahi shi ya fi kowa nauyin amana, don shi amanarsa duk al'umman da suka zaɓe shi ko duk al'umman da yake mulka har ma wanda ba su zaɓe shi ba, to fa suna bin sa bashin amana su a kansa ranar tashi alƙiyama. Shi yasa da wahala idan mutum ya zo ya rungumi irin wannan kujera ta shugabancin nan ya kai labari in ba ya yi da gaske ba, saboda galiban masu shugabancin suna ƙarewa ne da Allah ya isa. Za a zo ana son ka, amma daga ƙarshe kafin ka bar mulkin sai a ƙare da Allah ya isa tsakaninka da waɗanda ka suka yadda da kai za su ce ka ci amanarsu. Saboda yawanci yanzu mutane abin da ya dame su ne za su gina kansu da shi, mutum ya hau mulki mai zai tara tukunna ya wawura, amma ba tare da tunawa da halin da mutane suke ciki ba. Yanzu Najeriya ƙasa ce wacce take akwai arziki daidai gwargwado, duk wanda yake wayayye ne ya san yadda ake hada-hadar kuɗi, ya san hanyoyin samun kuɗi, to ya san cewa Najeriya akwai kuɗi. Daga nan kuma zai gane cewa Najeriya kuma Allah ya jarrabe ta ba ta samu shugabanni na ƙwarai ba, sai kaɗan daga cikinsu wanda tabbas akwai mutanen kirki masu ƙoƙarin kiyayewa amana. Yanzu wanda baya satar kuɗin al'umma shi ne ake mamakinsa, amma mai satar kuɗin mutane ba a mamakin sa. Yanda za ku gane karancin amanar shine ba mu da hanyoyi, hanya ta larura da za ka hau daga jiha zuwa jiha ba su da kyau, hanyoyinmu marasa kyau din su suka fi yawa. Wannan ta sa dalilin rashin hanyar nan ake asarar rayuka. Allah ya san adadin rayukan da ake asara a hanyoyinmu a Najeriya. Me ya jawo wannan rashin kula da hanyoyin, rashin amana? Ba wai babu kuɗin ba, akwai kuɗin, amma ana tasarrufi da su ta wasu hanyoyin da ba su dace ba. Hadarin mota, mota tana cikin gudu ta zo ta faɗa rami, ka danno gudu baka sani ba, kawai sai dai kaga wata rijiya a gabanka a tsakiyar titi. Dole ba yanda za ka yi duk birkin da za ka taka, wallahi sai ka da kira mutum ka dake shi, motar nan ta yi tsalle da kai da mutanen da kuke cikinta, ta yi ƙuli-ƙulin rakiya da ku, ta je ta zubar da ku, a zo a ɗebe ku ga waki. Ba wanda zai biya diya. Ga kwanoni, yanzu wata bil munasaba tun da a jihar Gombe nake, yanzu wata hanya nan da aka yi tsakanin Kumo da Gombe ta hanyar Jaura Tukur ɗin nan, hanyar Kalcingi wurin gada, ni ban san da hanyar ba, amma aka kwatanta min da bita. Allah ya so ina tafiya hankali. Kwanonin da take wannan hanyar, kai ka ce wato masu kwakwalwar jaki ne suka yi hanyar nan, kamar ba sa tunani, kuma kamar ba a zamani na wayewa suka yi ta hanyar nan ba. Duk wanda ya wannan hanyar, kowaye wannan hanyar, ya ɗauki kwangilan wannan hanyar, billahi al'azimu ya yi maza-maza, a yi wa gwamnati magana a gyara hanyar nan. In ba ka, wallahi ba za ku iya biyan rayukan da kuke kashewa a wannan hanyar ba. Ko shekaran jiya ɗin nan da rana muna tafiya, wasu sun ɗebo suna gudu, ba ko bai sani ba zai iya zuwa bi. Hanya malam kamar hanyar shiga cikin gida, kana cikin gudu sai dai kaga ta nade, kuma tana nade ga wani uban rami gada, kawai haka suka zo ya wulla kawai mai motar nan pau ya tsallaka kawai daga shi, daga da, kawai sai dai ya ji shi a cikin lambatu, a cikin kwari, sai ga waki aka cire. Wannan ma izo idake shi suka mutuwa ake. Wallahi ƴan siyasan mu ya kamata ku ji tsoron Allah, musamman na wannan jiha. Kuma muna kira ga gwamna, cikin kokarin da kake na ayyuka, a duba wannan hanyar. Bai kamata a yi sati ɗaya ba a gyara wannan hanyar ba, wallahi bai kamata ba. Saboda me? Ran mutum ɗaya ya fi hanyar, ya fi wanda a rufe hanyar adina banta. Ina shaida muku ana mutuwa a hanyar nan ba kaɗan ba. Kwanayin sun yawa, ya za a ɗauki kuɗin gwamnati a yi wannan aikin? Kuma lokaci na zamani na wayewa, ba wani, babu wani dalili, ba dutse ba, ba komai ba a kaucewa, kawai tsabar son kuɗi ne, calculation ne kawai na ƴan kwangila. Bari ya murɗe kwanar, idan ya rage kaza a samu meters kaza, a yi kaza, a yi kaza, da sauransu. To kaga amana ne duk wanda yake shugabantan wannan wuri, wannan wuri yake ƙarƙashinsa, to ya rubuta ya kai wa hukumar da ta cancanta, lalle ana kashe mutane a wurin nan, ba ta da daɗin bi kwata-kwata. Kuma gashi hanyar ta yi albarka saboda sauƙinta, waɗanda suka san hanyar suna yin shortcut suna bi, manyan motoci sun fara bi, masu ɗiban kaya daga jihohi sun fara bi, kullum hanyar busy hanya ce. Amma ana ta mutuwa, amma an rasa wa zai zo ya je ya kai kuka. To muna fatan lalle gwamnati ta zo ta sa ido akan wannan hanya, ta gyara wannan hanyar. Amma fa ana asarar rayukan mutane. Amma magana guda ɗaya, billahi lazim, la ilaha illa hu, ina rantsuwa duk mutumin da ya faɗi ya mutu a wannan guri, wallahi sai Allah ya tambayi mai mulki a wannan lokacin. Duk wanda yake da ikon ya gyara, bai gyara ba saboda tunanin kar ya kashe kuɗi, ya sani akwai rayukan talakawa da rayukan bayin Allah wanda ba su san tsawa, ba su san sauka ba, da suke mutuwa a wannan guri. To ba shi kadai ba, akwai hanyoyi da yawa a ƙasar nan. Wannan na buga misali ne da ita, don a nan muke, kuma ƙaramin aiki ne za a iya gyarawa, ba wani abu bane kawai datse ta za a yi a yanke ta kai a fidda wuta. Ko da ku ta burji ne ya kamata a yi, ko ta ƙasa ce ya kamata a fitar wa mutane hanya. Amma mutuwan da ake yayyawa yanzu idan ka je hanyar Lagos tsohuwar hanyar da ake bi mutuwa ga fashi da makami kuma duk inda kaga hanya ba ta rike a Najeriya to insha Allah sai kaga an fashi da makami yanzu duba hanyar nan daga Darazo zuwa Gwaran ba ta biyuwa ta gama mutuwa hanya ce kusa-kusa amma bala'in da ke cikin ta yanzu ya isa mutuwa ce akan hanyar gaba ɗaya kawai mararan zaganta ramuka ne a hanyar nan kaga tana bukatar gyara ta haka za ga hanyoyi yanzu kamar hanyar babbar hanyar da ake hawa daga Kano zuwa Kaduna daga Kaduna zuwa Abuja express da ake da aka ba da kungila ta biliyoyin kudi gashi nan ana aikin hanyar ana tafiyan hawainiya ita ma wannan hanyar Kaduna Zaria din Zaria road zaka da za ta kai ka Kaduna za ta kai ka Abuja daga Kano mutuwar da ake ta isa wallan da ake tabi ai ta mutuwa trailusi ta kadari kananan motoci su ta karo to kuma wai an ba da kwangilar kuma wanda aka ba kwangilar suna nan an san su kamfanin kuma aikin baya yi a kudin ne ba a bashi ba komai in ma yana yi ba kamar yadda ya kamata yi ba wannan aiki wannan hanyar ya kamata a ce an gama ta a wata ɗaya wata biyu zuba kuɗi a ɗebo kamfanoni a basu yi mana yanzu kafin a gama hanyar nan Allah ya san mutum dubu nawa za su mutu kuna ta kashe kuɗi akan corona ga corona take ta kashe mutane wallahi mutuwar da ake akan hanyoyi wallahi yafi mutuwar da ake akan corona kuma ku tambayi direbobi za su gaya muku da masu yin safara tsakanin gari da gari ba daɗi ga ƴan fashi da mukami ga tsare mutane ga sace mutane kidnapping ga komai da komai babu abin da babu a wannan hanyar ta ainihin wato Kaduna Zaria da kuma Kaduna Kano ba ta da kyau ana yin gyaran amma muna faɗa gyaran yana tafiyar hawainiya baya tafiya yadda ya kamata ana wahala ga bala'in gosulo hanyar da bai kamata kai awa biyu awa uku sai kai awa bakwai wallahi in ka taho daga Abuja zaka zo Kano wallahi sai kai awa takwas ko sama da haka saboda bala'in munin hanya amma a tambayi mabiya hanya za su faɗa ko manya ne jirgi kuke hawa ba ku san me ke faruwa a cikin hanyoyi ba so kaga rashin hanya rashin kulawa da ita rashin amana ne mun yi magana akan asibitoci satin da ya gabata a karatunmu ba kulawa da asibitoci asibitoci sun yi datti asibitoci babu gadaje babu facilities ba kayan aiki akwai babban asibiti ba ɗaya ba ba biyu ba general hospital wallahi ko engine scanning babu sai dai a ce ka je private ka zo babban asibiti yayi suna amma sai a rubuta mata takarda a ce ka je private daidai da scanning da za a yi wa mace ba machine din da yawa daga cikin asibitoci in ma akwai tsoho ne outdated ne bai da amfani x-ray rooms da ake da suna asibitocin mu yawanci ba sa aiki ba sa functioning sai dai ka je waje wajen kuma shi ma ba ka samu wato kyakkyawan aiki ba babu kayan aiki ga likitocin sai hijira suke ta yi saboda likita zai zo da kwarewarsa da turancinsa da bokonsa sai ya shiga ɗakin tiyatar rabin kayan aikin da yake so babu to ina kudin suke babu ga rashin tsaro ana cikin tsoro ana cikin damuwa ana cikin firgici da wannan nake amfani da wannan dama musamman yanzu a Najeriya wallahi akwai abubuwa a ƙasa da ku sani ba waɗanda wajibi ne duk malamai da suke karantarwa da duk limamai da suke huduba a masallatan juma'a da waɗanda suke da almajirai suke koyar da su kaɗan da masu yawa mu kafu da addu'a a cikin waɗannan kwanaki gashi za mu shiga goman ƙarshe Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya ina gaya muku muna da tsananin buƙatar addu'a a wannan ƙasa roƙon Allah jama'a kowa da kowa da manya da yara da matan aure da waɗanda ba na aure ba da masallatai na juma'a da khamsu salawati da dukkan wuraren tafsirai da karatuttuka lalle a rinka daga hannu ana addu'a a lamarin Najeriya tana fa buƙatar addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya akwai abubuwan da ba za su faɗu ba amma abun yana da ban tsoro ƙwarai da gaske ana cikin zaman ɗarɗar a cikin waɗannan kwanakin so mu roƙi Allah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji duk wanda suka yi shirin kulla mana tashin hankali da bala'i a wannan ƙasa. Ya Allah ka tausaya mana, kar ka ba su nasara. Ya Ubangiji ka kare mu ba dan halin mu ba, Allah ka kare mu dan saboda masu launin mu, talakawan mu, ƴaƴan mu kanana, jariran mu, matan mu masu launin mu, ya Allah ka dube su ka tausaya mana a ƙasar nan. Allah kada ka bari a wargaza ƙasar nan. Allah kada ka bari a tada hankalin mu a ƙasar nan. Allah halin da muke ciki ma ya ishe mu a yanzu, ballantana a je a dada afka mu cikin wani bala'in da bamu shirya masa ba. Akwai buƙatar malamai su yawaita wannan addu'o'i a wuraren ibadunsu, a yi ta wurdi ana roƙon Allah, a yi ta karanta alƙur'ani a wannan kwanaki, ku yi ta karatun ƙur'ani kuna roƙon Allah, Allah ba da zaman lafiya. Billahi la'azimu idan ƙasar nan ta wargaje, kowa sai ya ɗanɗana kudarsa, babu na sama babu na ƙasa da zai ji daɗi. Kun ga yadda muke a Najeriya nan, babu tsari. Idan tashi hankali da rikici ya balle a ƙasar nan, to sai mun fi kowa shan wahala a duniya. Allah ka kiyaye, Allah ka tsare. Akwai abubuwa marasa kyau, marasa daɗi, wanda akwai buƙatar mu dage da addu'a. Kar wani yayi tunanin wani shugaba ko yayi tunanin wani shugaban nan, idan ta rikice fa barin ƙasar zai shi, in ma da ransa. Suna da bizojinsu, kullun da bizarsu a passport ɗinsu. Da gari yayi hayya hayya, za ka ji su a airport sun tafi. So ku tsaya ku yi addu'a, kada wani ya ce zai yi tunani a ko dan wata siyasa ko dan wani abu. Ƙasarmu ce, ba mu da inda za mu zauna mu rayu mu ji daɗi in ba Najeriya ba. So idan muka bari ta lalace, kuma in muka ji zafi saboda zalincin da masu wasu masu mulki suke yi, muka ce bari mu bar ƙasar ta lalace, to mu za mu fara ɗanɗana kashinmu a hannu. Wallahi mu za mu wahala, musamman talaka da bai da komai. Duk lokacin da aka ce an rufe kasuwa ba a zuwa kasuwa, ka shiga uku. Duk lokacin da aka ce ba a zuwa aiki ballantana a samu albashi, ka shiga uku. Duk lokacin da aka ce ba ka da aminci a hanyar da za ka bi, za a bi a datse ma hanya a kakkashe na kashewa, ka shiga uku. Duk lokacin da aka ce kuka wayi gari ba ku da garanti, dare ɗaya za a zo a yi taɓarin wuta a garinku a kakkashe ku, kun shiga uku. Labarin ba shi da daɗi. So mu yi amfani da wannan dama ta Ramadana, a irin wannan lokaci da Allah yake gaggawan karɓar addu'a, mu roƙi Allah, Allah ya ba mu lafiya, zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Duk wanda yake babba ne a ƙasar nan yanzu, wallahi cikinsu ya ɗura ruwa, saboda sun fi mu sanin me ƙasar take ciki. So kuma duk wanda ake ba shi labarin menene haƙiƙanin yadda ƙasar take ciki a yanzu, to shi ma dole cikinsu ya ɗura ruwa. So ya kamata mu yi addu'a bayan Allah, mu roƙi Allah, Allah kiyaye mu da ɓarna, Allah kiyaye mu da fitina. Ya Ubangiji ka kautar mana duk wani bala'i. Ya Allah duk wanda ya shirya mana makirshi, Allah ka mayar kansa. In mai shiryuwa ne, Allah ka shiryar da shi. Mu kuma Allah ka ba mu ikon gyara halinmu. Shuwagabanninmu kuma Allah ya ba su tausayi, Allah ya ba su jin ƙai, Allah ya ba su tunani, Allah ya ba su sani ya kamata. A yanzu ya kamata ku yi amfani da daman nan, ku ta taimaka wa mutane, ku yi tawassuli da shi. Yanzu ana cikin wannan yanayi na ɓarɗarɗar, ana jin tsoron yaya ake ciki, ana so a addu'a. Kuma a wannan yanayin ne kuma wai ake ci sanarwa, wai kada wanda ya je itikafi ka ji dan Allah wani irin tunani. Lokacin da kuke cewa ayi addu'a, ayi addu'a, kuma kun ce kar a je itikafi masallaci, to itikafin nan anan ake zuwa ake addu'a, ake samun a biyan bukata. Itikafin nan ne mutane suke kwana suna sallah, suke kwana suna addu'a, suke kwana suna karatun Qur'ani, suke kwana suna roƙon Allah. Wataƙila albarka da zaman lafiya da ainihin kwanciyar hankalin, Allah zai ba da addu'o'in nan a karɓe su a cikin itikafin da ake. To amma kuma a yanzu wai ake ta sanarwa, wai kar a je itikafi, wai saboda wai corona. Amma ba ku hana zuwa kasuwa ba, yi ba ku hana hawa mota ba, ba ku daina hawa jirgi ba. Duk kowace mu'amala ana yi gaba ɗaya halal ne ana yi, amma sai ku ce wai bara a yi itikafi ba. Wannan wani irin tunani ne? Kamar addinin ake so a yaƙa, kamar so ake a murƙushe musuluncin gabaki ɗaya. Ina ma laifin ku ce a je a yi itikafi amma a kula da dokokin covid, ku bar raba mutane face mask su raba, ku yi abin da za ku yi, ku ce su rage adadin mutane, amma wai ku kafa doka wai ba za a yi itikafi ba. Kuma a wannan lokacin kuma kuna cewa a je wai a yi addu'a. To ga rabin addu'ar da za a yi a samu zaman lafiya a ƙasar da kwanciyar hankali, kun hana? بالله العظيم لا اله الا هو تركتونا irin wadannan abubuwan suna daga cikin dalilan da Allah yake jefa mu cikin halin da muke ciki. So muna kira ya kamata jagorori su ƙara tunani akan wannan abu. A irin wannan lokacin da ƙasar take tangal tangal, lokacin da ake cikin buƙatar bayin Allah, waɗannan miskine talaka su yi addu'a, inda za su je su yi addu'a, kun rufe kun ce karaje ayi. Ku kyale mu da asarar da muka yi, ma ba na ba ai tarawih ba ai tafsiri ba ba ai kaza ba. Yanzu kuma wai a ce wai wai kar ayi itikafi. Amma ba ku hana duk abubuwan da ake, duk filin ball duk ana zuwa, gidan sinima duk ana zuwa, komi ma ana yi, amma ban da itikafi. Ya kamata ku sake tunani gaskiya. Allah ganar da mu ayi addu'a ko ina ya ko ƴan uwana. Allah ubangiji ya bada lafiya da zaman lafiya. Allah kuma ya kare mu da karewarsa. Wannan sako ne nake so na isar da shi a cikin wannan tsakiyar karatu. Ba dan komai ba, saboda ƙasar tana buƙatar addu'a ƙwarai da gaske. Sai me sifa ta gaba alrama?
Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
Bayan Allah na ƙwarai din nan, sifa ta shida kenan ta ƙarshe a cikin wannan sifofi na mu'minai, wato su ne waɗanda wallazina ala salawatihim yuhafizuna, wato suna kiyayewa ala salawati allati amarahumullahu bi ada'iha, sallolin da Allah tabaraka wa ta'ala yace a yi su, suna kiyayewa muhafazatan tamma, suna yin sallah ta ƙwarai da ruku'inta da sujjadarta da karatunta da komai nata. Yu'addunaha fi awqatiha kamilatal arkani, suna yin sallolin nan a cikin lokacin su da cikakkun rukunan su, wasunan wal adabi wal khushu', da sunnonin sallah da ladabbai da kuma dukkan khushu'i gabaki daya. Allah tabaraka wa ta'ala daman ya fara bayanin sifar waɗannan bayan Allah masu khushu'i ne a cikin sallah, kuma abun mamaki da yazo ƙari bayanin sifofin mu'minan, sai ya ƙari da bayani akan kulawarsu da sallah, dan a nuna mana matsayin girman sallah a addini. Walladina hum fi salatihim khashi'una sifa ta farko, sifa ƙarshe kuma walladina hum ala salawatihim yuhafizun, dan a nuna maka me muhimmancin sallah. To daga cikin dalilai da suke sa bawan Allah ya samu rabauta da dacewa a cikin al'amarinsa gaba daya shine ya zama mai kula da sallah. Duk wanda yake tozartar da sallah, duk wanda yake wulakantar da sallah, billahi alazim bi zai rabauta ba, kuma rayuwarsa ba za ta yi kyau ba. Ku kula da wannan, yana da muhimmanci duk yadda za ka yi, billahi alazim kar kai wasa da sallah. To Allah tabaraka ta'ala ya ce waɗannan su ne masu jin gado. Bayan ya gama bayanin sifofinsu sai ya ce kuma su ne masu jin gado. Me suke gada? Alladhina yarithuna al-firdausa, masu gadar aljanna firdaus, hum fiha khaliduna, su masu kaddara madawwama ne a cikin wannan aljanna. Firdaus ita ce a'lal jinan ko a'lal jannat, mafi daukaka, mafi girman aljanna. Wa afdaluha, mafi falala. Wannan firdaus lafazi ne na larabci, ana masa jam'i da paradis. Firdaus daya jam'in sa kuma mai paradis. Allah yana ba su gadan su gaje su mamaye aljannar firdaus. Allah yake cewa idza sa'altumullaha aljannata fas'aluhu firdaus, in dai za ku roki Allah ya baku aljanna to ku roke shi ya baku aljannar firdausi. A wata riwayar Muslim, idza sa'altumullaha fas'aluhu alfirdaus, in fa za ku yi addu'a, duk addu'ar da za ku yi to ku ce Allah ya baku firdausi. Aljannar firdausi ita ce aljannar da take tsakiya, awsatul jannati, a tsakiyar aljanna take. Wa a'lal janna ita ce mafi daukakar aljanna. Daga aljannar firdaus ne duk kogunan aljanna suke bubugowa, ita ce fida ta dukkan wani teku ko kogi ko wani ruwa da zaka yana gudana a cikin gidan aljanna, to source dinsa daga aljannar firdaus ne. Aljannar firdaus ita ce aljannar annabawa da manzannin Allah, duk wani annabi da manzo to su ne suke can high table kenan, suna gidan aljannar firdaus. To Allah yakan ba mu mu'minai, ma ga magarin mu'minai masu imani Allah yana ba su aljanna firdausi. Shi yasa aka ce idan kun zo roƙin Allah ku roƙe shi ya ba ku aljanna firdausi. Jama'a ba a samu aljanna ba tare da an yi aiki ba, dole sai an yi imani kuma an yi al'amalus salih aiki na ƙwarai. Wanda yake so ya rabauta, to lalle ya dage da aiki dan ya samu aljanna. Fatan mu Allah ya dauki ranmu muna musulmi masu imani, waɗannan mubayin Allah masu waɗannan sifofi madaukaka sun cancanta Allah ya gada musu da aljannatai, kuma da yazo gada musu aljannatan ma wato sai ya ba su wato manya a cikin aljannatan. Yarisuna lil ishari bi anna hadha an-na'im alladhi nazalu bihi qad istahaqquhu. Ayin ce yarisuna idan an nuna mana sun cancanci fa wannan ni'ima ta gidan aljanna din bi sababi amalihim salihah, saboda ayyukan su salihin aiki da suka yi. Kamar yadda wanda yake magaji yake mallakar abin da ubansa ya tafi ya bar masa, duk wanda ya ci gadan kayan babansa ai kaga ya mallake shi, to su ma mace ya firdausi, wato kamar an mallaka musu ne har abada. Allah ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'maluna, wacce ita ce aljanna da aka gadar muku da ita saboda abin da kusance kuna aikatawa. Wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'maluna, a gidan lahira za a kira mu'minai, za a kira Yesu a ce ga can aljannar da aka gadan muku saboda abin da kusance kuna aikatawa. Kun yi sallah, kun yi karatun Qur'ani, kun yi sadaka, kun yi ainihin biyayya wa iyaye, kun yi kaza, kun yi kaza, abubuwa dai na alkhairi duk kun yi, to shine Allah ya muku arziki, wato ya baku wannan gida, babban gida na aljanna kenan al-Firdausi. Ya Ubangiji, ka mana gado, ka gadan mana da wannan aljanna ta Firdausi, ka hada mu da annabawanka da manzanninka a gidan aljannar Firdausi. Daga nan ne ya koyan uwana zamu lura cewa wannan sura suratul mu'minin lallai wato mu'minuna sun yi kokari, Allah ya rubutar da mu'minai a ciki ta yanda ya yabe su ya girmama su kuma ya musu babban wato albishir shine samun gidan aljanna. Zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu dhul fadli azim, wannan falala Allah ne yake ba wanda ya ga dama, kuma Allah mabucin falala ne. Bayan Allah ya yi bayani akan sifofin mu'minai waɗanda suke rabautattu, to sai kuma surar ta ci gaba da magana akan halittar ɗan adam, kuma yaya matakai na farkon halittar ɗan adam har zuwa wato ƙarshen halittar ɗan adam, sai kuma maganar tashinsa daga kabari, sai kuma maganar hisabi da za a masa ranar tashi alƙiyama. Me Allah ya ce mala?
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من
طين
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
Allah ya ce wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, hakika mun halicci al-insan. Abinda ake nufi da al-insan anan shine annabi Adam alayhi salam, kamar cewa zaka yi Allah ya ce hakika mun halicci Adam alayhi salatu wassalam min sulala. In an ce sulala wato ana nufin wato abinda aka ciro shi daga wani abu, daga sulla ne, sulla min ash-shay'i wastukhrija minhu, abinda aka ciro wani abu daga cikin sa. Wato kamar yanzu gashi in ya fada cikin gari, kwababban gari, to akan sa hannu a zaro shi, to wannan zaro shi din to ana ce da shi salaltu sha'rata min al-ajini, na zaro gashi daga gari, li'anni istakhrajtuha. Shi yasa ake cewa da hadal walad sulalatu abihi, wannan da sulalatu abihi ne, ana nufin an ciro shi ne, an zaro shi ne daga ubansa, saboda shi din duk inda ka ga da to mani ubansa ne, dan an nuna maka alaka tsakanin da da uba, kamar wani juzu'i ne na babanka kai din da mahaifiyarka. Kenan ka annahu sallamin wato zahri abi, kamar an zaro shi ne daga me ainihin wato gadan bayan babansa. Abinda ake nufi ya ku mutane, lalle mun halicci baban ku Adam daga ainihin wato wani juzu'i, wani bangare na tabo shine kawai sabo, ai mun ciro shi ne mustakhrajun min at-tin, tabo tabo yumbu, ina irin bakin tabo wanda ake iya kwaba abu da shi, ana yin tukunya da tabo, ana yin ainihin wato wasu ƴan kwanuka na ado da tabo, duk abin duk kasar da ake iya kwaba ta ai molata, ai molding dinta ta bada wani specific shape, ana ce da ita tin. So anan an ce sulalatin min tin, ma'ana wani juzu'i ne, wani bangare ne na tabo aka halicci annabi Adam da shi, taban da idan kai wani abu da shi in ya bushe ka kwankwashe shi zai yi ƙara kamar randa, kamar tukunya. To irin wannan tabo Allah ya hada nau'i 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 juzu'i na ƙasa a duniya gaba daya, collection ne na dukkan wani nau'in ƙasa. Kun san ƙasa kala kala ce, akwai inda an zo tono za ku ga ƙasar bakakkiyar, akwai inda za ku ga jaje, wallahi wata ƙasar in an tono ta a rijiya sai kamar jini aka zuba mata, akwai kuma ta fara. Yanzu ƙasar nan nan Kumo da Gombe ko ince nan akwai local government ba iri ɗaya bane da ƙasar Dukku, yanzu ka je Dukku wani gurin za ka ƙasar farisal, yashi farisal kamar ƙasar fenti. To haka ƙasashe za ka gani, in kana tonon rijiya ko kana tonon bowl, masu bowl za su gaya ma akwai ƙasa kala 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 kala, duk sun karanta yana nan a rubuce. To shi yasa Allah madaukin sarki da ya zo halittar ɗan Adam shi ma sai ya yi shi kala kala daban 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 daban, saboda ya iya rayuwa a ƙasar ta duniya. To annabi Adam da Allah ya zo halittar sa, malami suke cewa sai da ya ɗauko wani juzu'i, wani bangare na dukkan nau'in ƙasar duniya, ya halice shi da wannan ƙasa don al'ummarsa su iya rayuwa a bayan wannan ƙasa a ko'ina suka sauka. Wani aka kai shi wurin zafi, kamar yanzu muna muna ta fama, ko da yake mu zafinmu da sauki in an haɗa shi da wasu ƙasashe da ɗan dama-dama. Wani kuma aka kai shi wurin ƙanƙara, yanzu wanda suke rayuwa a can irin ƙasashen da ake ƙanƙara ɗin nan, gabaki ɗaya fi ƙanƙara ne, sai ga ƙanƙara fa kan kwanta, ƙanƙara a ɗaki, ƙanƙara gaba ɗaya, mutum yana magana hawaki yana fitowa daga bakinsa, kullum ruwan ƙanƙara ake musu yana dukansu. To irin wannan mutumin, wannan baturen ka ɗauko shi ka kawo mana shi nan, kwana ɗaya ne sai ya mutu, saboda bala'in zafi ma ya ishe shi zai kashe shi, duk isin da ka kunna masa kuma baya jin sanyinta, saboda shi daga ƙanƙara yake. Amma ɗan Adam ne shi ma irinka, sai dai ga yanda Allah ya halicce shi tabaraka wa ta'ala. Anan wato ana nufin mun ciro wata ɗan tabo kaɗan, dan da yace da sulala ɗin yana nufin ɗan tabo ɗan kaɗan, dan saboda lafzin fa'ala ya dullu ala alqilla, kamar ulama ana ce ulamatu zufri, an gane ko kamar nahatatul hajri da sauransu. Mun halicce shi da tabo, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. To sai Allah ya zo yana magana akan shi kuma ɗan Adam ɗin, annau'ul insani al-mutanasil min Adam alayhi salatu wassalam. Yanzu wancan sulalatun min tin babanmu ake nufi, an gama da shi. To sai kuma ja'alnahu nutfa, muka sa shi ya zama digo, fi qararin makin, digon maniyyi, duk wani mutum da ka sani sai da ya zama digon maniyyi, ya zama digon maniyyi nan zuwa wasu ƴan kwanaki. An-nutfa ana nufin alma'u safi, ruwa mai kyau ko ruwa ɗan kaɗan, jam'insa nutaf ko kuma nitaf. Nutaf ku nitaf, nutfa, nutaf, nutfa, nitaf. Abinda muke nufi anan, Allah ya halicci dan adam daga digon maniyyi, wanda ake diga shi. An ce digon maniyyi ne saboda diga shi ake a mahaifar mace dil komun karancinsa da ya diga. In Allah ya kaddara za a samu dan shikenan, sai na ta diga shi ma na sai diga, shikenan an gama duk alakar aure da za su yi ta yi na tsawon watanni gaba daya. Duk maniyin da zai je shige ta ba zai amfani ba, dan wannan guda ɗayan ake so wannan digo din. To mun halice ka ne da wannan an nutfa. Khalaqna aba'akum wato khalaqna abakum adam bi qudratina, Allah ya ce mun halicci babanku adam da kudran mu. Kudura karfin mulkin Allah sai ya halicce shi da tabo, amma zurri'arsa kuma da kudurar Allah sai ya halicce ta da mani. Wannan ta sa wasu malamai suke cewa maniyi ba najasa bane, dan ya za a ce an halicci dan adam da najasa, kai dai ka ce wani abu ne da in ya fito za a yi wanka, amma dai bai zai zama najasa ba. Allah ya ce za a sanya wannan digon maniyi a cikin cikin mahaifar mace, kararin makin, wurin da zai zauna ya dawwama ya tabbata ya kafu, mustaqil sabitun thubutan makinan, ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa ya tabbatu a wannan wuri, shine cikin mace. Ita kuma automatically mace Allah ya yi ta, to da ya yi ta sai ya yi ta kariya ce. Me kariya? Allah ya yi ta mai wato mai iya dauka ne a cikin cikin ta, sai Allah ya yi wani gida wanda gidan nan mutane ne za su yi ta zama a ciki, ta dauki ciki dan ya zauna a cikin mahaifarta kamar roba take tana expanding. Kuma wannan mahaifar babu abinda Allah bai tanadar wa dan adam ba a ciki, da esinsa a ciki, da ruwan shansa a ciki, da ciki gurin kashinsa, da bandakinsa, da toilet dinsa a ciki shi jaririn nan, da wurin shakatawarsa, da wurin motsinsa, in ya gaji ya tsuguna, in ya gaji ya juya, in ya gaji ya motsa a cikin cikin mace. Ta yi ta yawo da shi, ta yi ta hidima da shi, ta yi ta kwanciya tana birgima, amma tana ɗauke da wannan wato jakar da Allah ya aji. Duk wata mace idan ka ganta, insha Allah wato kariya ce, akwai wannan mahaifar a cikin cikinta. Kuma abun mamaki, mahaifa guda ɗaya a jikin mace sai ta haifi 'ya'ya 30, ta haihu ta dawo, Allah ya daɗa girmama ta, ta gyaru ta zauna ta jira reji mani ya shiga cikinta, ta daɗa tayara ɗan ta kula da shi da ma'aikatanta, ita ma kanta mahaifar a cikinta, wanda Allah ne kaɗai ya bar wa kansu sani. Yaro nan jariri babu abin da baya samu cikin kwanciyar hankali da yardar Allah. Shi yasa zaka ga jariri ya fito fari sol, ko uwarsa baka ci, ka gan shi ya fito a goshe, saboda lafiya wato abincin da yake samu, kulawar da Ubangiji yake masa. Amma kar ka manta asalin sa digon mani ne. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah ya sanya shi ya zamanto wato nutfa. Wasu suka ce sun maji Allah kudin nan a'ida ne alabni Adam, yana koma kamar akan dan Adam ne, ba ana nufin annabi Adam din ba tunda an gama maganarsa. Abinda ya kama da waɗannan ayoyi shine faɗin Allah ta'ala, zalika alimul ghaibi wa shahadati al-azizur rahim alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa khalaqal insana wa bada'a khalaqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Cikin suratu sajada Allah ce alam nakhluqukum min ma'in mahin, yanzu ku mutane ba mu halicce ku daga digo, digon ruwa kaskantacce ba, wulakantacce ba, maniyi ta inda in ya taba rigar ka sai ka wanke, ba zaka bari a gani ba. Ba wanda zai bar maniyi a rigar sa yana tafiya da ita, ba wanda zai wannan. Me yasa Allah ya mana wannan? Dan kar a nuna ma kar ma ka fara jin kai wani ne, ka isa kai girman kai. Ba mun halice ku wannan ba, fa ja'alnahu fi qararin makin, kaga abin da ya gaskata wannan kenan. Muka sanya shi a wani guri da zai tabbata ya makkanu ya kama kasa ya kafu shine makin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadirun waylun yawma idhil lil mukaththibin. To sannan sai Allah ya ci gaba da bayanin matakin halitta na gaba. Yanzu mun yi magana akan digon mani. Sai Allah ya ce thumma khalaqana nutfata alaqa, daga wannan digon mani kuma sai muka halicci alaqa, shine gudan jini. Ai sayyarna an nutfata albayda, wannan digon mani fari sai muka mai da shi alaqatan hamra, ya zama jini ja. Wani abu sai Allah farin mani dinnan haka kurin ba jawa aka sa ba, babu wani abun da aka sa kurin da umarnin Allah. Allah ya ce ka dawo jini, maniyin sai ya dawo jini. Dan in an ce al'alaka, ana nufin addamul jamid, sandararren jini kenan, gudan jini. Daga maniyin muka mai da shi jini guda. Fa khalaqana al'alaqata mudghah, Allah ya ce sai muka halicci daga jikin wannan gudan jini sai muka juyar da shi ya zama tsoka. Jini ne fa, ina jini ka yanka dabba dan gudan jini ya fado ya bushe dinnan. To kamar haka ba dan adam yake, kawai idan yayi wasu yan kwanaki sai Allah ya ce wa mala'ika kame da shi ya zama tsoka, take sai ya juya ya zama tsoka, shine mudgha. An ce mudgha ne saboda kamar irin gwargwadon tsokar da zaka sa a baki ka tauna ta ne. Qit'atul lahmi allati yamdhuha al-insanu fi famihi, kamar ya zama gudan nama tsoka da dan adam zai iya taunawa a bakin sa. Kai da nake magana kana kallo na kana ji na, sai da ka zama wannan tsokar da ake taunewa a cinye ta. Fa khalaqana al-mudghata idhama, Allah ya ce daga jikin wannan tsoka kuma sai muka halici idhaman kashi. Ai ja'alna bi qudratina hadhihi al-alaqa qit'atan min al-lahmi, da ikon mu inji Allah muka mai da wannan ainihin wato jini ya zama tsoka, da ikon mu kuma muka mai da wannan tsokar ta zama me, ta zama me kashi kuma. Ai hawwalna hadhihi almudgha min allahmi allati lam tazhar ma'alimuha ba'du ila 'azmin saghirin daqiq, daga nan tsokar nan kuma sai Allah ya mai da ita me kashi, dan karamin kashi wanda ba kowa zai iya ganin sa ba, daqiq. A bisa gurgurdan hikimar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. To ana nan yana kan kashin fa kasawna al'izama lahma, wannan kashin kuma sai muka dada shimfida masa nama, muka masa rigan nama a jikinsa. Wancan naman farko ya zama kashi ne, so mutum yana zama tsoka sai ya zama kashi. To bayan ya zama kashi, Allah ya fitar da kasusuwa na mutum ko? To sai kuma ya dada kirkiran nama a bayan kashin, dan duk wani kashi da yake jikin mutum to akwai nama a bayansa. To shine fa kasawna al'izama lahma, ai fa kasawna hadhihi almudgha allati tahawwalat biqudratina ila 'azmin daqiq billahm, sannan kuma wannan lahm din ya zama izam, sannan kuma sai muka dada shimfida nama a bayan wannan kashi, inji tabaraka wa ta'ala. Anan gurin malamai suke cewa kai Qur'ani littafi ne da yake bayani bayanin abin da zai dau hankalinka kwarai da gaske. Yanzu ka duba a dan a aya ɗaya Allah yayi bayani yaya ake ainihin wato halittar jariri a cikin cikin mahaifiyarsa. Amma wannan jaririn shine zai fito ya ta gana mutane azaba. Yanzu ga jarirai nan da yawa suna ta azabtar da mu, ko ba ka bari ba? Shine fa a wannan yanayi. Amma yanzu ya fito ya girma ya san duniya ya yi kaza, ya zo ya gallaba mutane. Malamai suke cewa summa ansha'nahu khalqan akhar, ma'anarsa wannan bayani ne na halittar ƙarshe kenan, sai kuma Allah ya ce sai mu kirkire shi wato wata halittar, mu mai da shi basharan sawiyya, ya zama mutum daidai, shine khalqan akhar. Bayan da ya zama digon mani, ya koma gudan jini, ya zama tsoka, ya zama kashi, daga kashin kuma sai aka zo aka shimfida masa tsoka a bayansa. Duka wannan yana nuna mana cikar kudurar Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ainihin wato ikonsa da isassa. Wai duk wannan fa ana so a nuna mana Allah da yayi wannan kuma shine zai gagare tashe ku bayan kun mutu. Wallahi sai ya tashe ku. فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك كلمة تبارك تنانفهم الهيري ميوا شيني تبارك دكما دوومر إحسان الله أكام باينسا للي البركتين أبنجدين كسنية ويتا الخيران الله أحسن الخالقين على الإطلاق واندي فقوة إيها لتا الهيران سسن إسا فقد أتقن كل شيء خلقه Allah ya kyautata halittar komai haka yanzu an zo halittar akuya an zo halittar tinkiya sai ga abun mamaki akuya ba za ta haihu sai tauriya mata barbara shi ma wannan maniyin ne zai diga kuma shi dan adam fa da yake da maniyin bai san fa daga ina maniyin nasa yake ba yanzu yau da za a kashe mutum ko a zo tiyata a jikin mutum ba inda za a cire ruwan maniyinsa ba za ka ganshi ba da za ka kashe rago ko ka yanka rago ka fide shi ka taba ganin ruwan maninsa amma da ya hau kan tinkiya mata barbara Allah zai creating mani ya zo ya sa mata kuma ta haihu zaki ma barbara yake kaza ma barbara ta yake kowa ta nan ya fito Allah mai iko malamai suke ce bishiya da bishiya ma in kaga bishiya ta haihu Allah ne yake debo iskar waccan bishiyar namijin sai ya hada da wannan sai su hadu sai a fitar da wani sakamako sai kaga ta fi da ya ita ma ta haihu fa tabarakallahu asanul khaliqin albarkatun ubangijinka sun yawaita Allah shine wanda yafi kowa iya halitta tabaraka wa ta'ala sannan a karshe Allah yace
thumma innakum ba'da zalika lamaytun
ai kaji karshen
thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun
Allah yace bayan wannan labarin gaba ɗaya kuma summa innakum ba'da zalika lamayitun bayan wannan kuma za ku gama ɗan rayuwar ku ɗan shekarun da aka baku wani a bashi 60 wani a bashi 20 wani a bashi 70 wani a bashi 30 wani a bashi 100 wani a bashi 3 wani 2 yake yi wani 15 yake yi wani 10 yake yi wani 40 yake yi wani 50 yake kowa Allah ya san shekarun da ya bashi karshen ka dai mutuwa summa innakum ba'da zalika lamayitun to ba wai mutuwa ba ita ce hutu malam yace summa innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan kuma ku sai Allah ya tashi ku ranar tashi alkiyama abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh